الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayena mata na wannan gari mai albarka garin Macina garamar hukumar Macina a jihar Yobe a Najeriya a wannan sabon masallaci da aka bude jiya ina muku fatan alkhairi ina muku lale maraba da zuwa wannan taro na wa'azi da ainihin wato fadakar da junanmu muna fatan Allah ya sa mana albarka inda amasu to Allah ya sa albarka wanda baya ji ya tashi ya fita ko akori ba fulaka ne to Allah ya saka da alkhairi insha Allah zan yi amfani da wannan lokaci tunda muna kan hanya ne za mu wuce ga idan insha Allah yanzu haka kasancewa an bude sabon masallaci kuma kuna da haƙƙi a matsayin ku na iyaye mata a wannan gari masallaci naku ne kuma ku shigo masallacin ku ji laushin kafet din ku sha fanka mai sanyi da daɗi ku ga mambarin masallaci kuma ku more ko shi yasa aka ce bari a zo a yi muku wa'azi kuma ku shigo masallacin don kar wata ta zo wucewa ta ƙauyenci ya kama ta ce wani a Saudiya ne ko a Makka ne wani masallaci Allah ya sa albarka ina fatan kun ji dai daɗin masallacin yawa shi yasa na ga kun yi shiru kun nutsu sosai to a saurari nasiha da zan gabatar abubuwa ne kamar haka abu na farko nasihu ne zan miƙa muku wanda za su amfani ku insha Allah tabaraka wa ta'ala a rayuwarku na matsayinku na mata da kuma rayuwarku na matan aure ku sani cewa ita mace gabaki ɗayanta yadda Allah ya yi ta ya kamata ta zama mai kulawa ne da amana harkar rayuwar mata amana ce kafin ki aure kina ƙarƙashin amana bayan kin yi aure kina ƙarƙashin amana motsinki zamanki da tashinki kina ƙarƙashin amana duk matar da ba ta da amana to za a sha wahala da ita amanar Allah a kanku dangane da kulawa da mutuncinku na ku ƴaƴa mata inda ba don amana ba to babu uban da zai bar ƙessa ta fita waje saboda zai ta sa kun ga dukkanku gaba ɗaya duk da mayafi a jikinku wasu ma da miƙadi a jikinsu wasu ma da safa a hannunsu da ƙafarsu saboda ita mace al'aura ce manzon Allah ya ce al-mar'atu innal mar'ata awra mace al'aura ce banda fuskar ta da kuma tafin hannunta to ina muku nasiha da ku kula da wannan amana kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا لبارش فدا da wannan aya Allah ya ce mun bujiro da amana a samai da kasai amana ce Allah ya dora wa sama da ƙasa, saman guda bakwai, ƙasan guda bakwai, wal ardi wal jibal, da ƙasa da duwatsun duniya gaba ɗaya. Allah ya ce ga amana ku ɗauka, amma fa abaina an yahmilnaha, wallahi suka kasa ɗauka wannan amana, da sama da ƙasa da duwatsu suka kasa ɗaukan amana Allah. Wa hamala hal insan, sai ga ɗan adam ya ɗauki wannan amana ya riƙe, ya ce shi zai iya, kina ciki ke da nake miki magana da shi. Allah ce innahu kana zaluman jahula, lalle shi ɗan adam ya kasance mai yawan zaluntan kansa ne, jahulan ga jahilci, ba zai iya riƙe amanar ba. Yanzu abinda sama da ƙasa suka gagara ɗauka, da duwatsun duniya suka gagara ɗauka, yanzu kai ɗan adam za ka iya ɗauka? To ga yadda amana take yau a hannunmu. Idan na magana amana ga mata, ba ina nufin amanar ajiyar kuɗi ba, zan yi bayanin ɓangarorin da nake nufi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani dangane da siffar maciyin amana. Alamar munafiki shi ne mai cin amana. Wa idza tumina khana, idan aka bashi amana sai ci amana. Da aka cikin abubuwan da zan lissafo na amana a zamanki na gida, idan kin tozartar da wannan to ki sani kin hau layi na siffar munafikai kenan. Allah kiyaye. Abu na farko shi ne, ‘yan mata waɗanda ba su yi aure ba, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye amanar iyayenku a hannunku, na ku kare mutuncinku, ku daina zuwa kuna alaƙa da maza na banza, kuna zubar da mutuncinku da kimarku, saboda gadaran ba ku da aure. Iyayenku sun kai ku makarantu na boko da na islamiyyu, iyayenku sun ba ku dama ku tafi gidan biki, iyayenku sun ba ku dama ku je kasuwa, iyayenku sun ba ku dama ku je gona, iyayenku sun ba ku dama ku taho wajen wazi, da dukkan wurare da kuke fita kuke zuwa, saboda iyayenku sun yarda da ku ne, saboda amana suka ba ku a kan kanku. Kada wata ta je ta tozarta amanar iyayenta a kanta, ta bari a taɓa mutuncinta na mace. Shiga cikin maza, alaƙa da maza, keɓanta da maza, zinace-zinace wal'iyadu billah, da kuma abubuwa na ɓarna, nuna kwaɗayi a wajen ɗanamiji. Akwai mata a cikinku kwaɗayayyu a kan abin duniya, sai a taɓa mutuncinki. In dai za a bata, in dai za a bata, to za ta ba da mutuncinta. Wannan ‘yata ce amanar Allah. Akwai wanda talla suke yi, suna sai da kaya ko abinci, amma ta dalilin tallan nan sai su bayar da mutuncinsu don a sayi kayansu, ko wanda yake musu ciniki sai su bayar da kimarsu. Kar ku yi haka, ya saba wa Allah, kada ku yi haka. Cin amanar iyayenku. Zan ba ku kisa wata mata, kamar yadda hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari, da ita da ɗan gidan babbanta, ɗan gidan babba. Wata rana talauci ya kama yarinya da buƙatar kuɗi. Na'am, rayuwarmu daman dole muna buƙatar abinda za mu kashe, abinda za mu sa sutura, abinda za mu ci abinci, abinda za ku yi kwalliya, musamman ku mata, ‘ya’yan kwalliya da ado. Buƙata ya kama ta, ta je wajen wani ɗan gidan baffanta da daman yana nemanta, nema na banza. Amma ba yanda za ta yi, shi ne danginta a lokacin. Ta ce, wane, don Allah matsi ya kama ni, ina so ku taimaka min da aron kuɗi kaza, saboda larurar same ni. Wannan mutumi sai ya ce, eh, zan ba ki kuɗin, amma da sharaɗin za ki bani mutuncinki. Sai ta ce, a'a, ta juya ce tafiyarta, saboda ta samu tarbiyya, yarinya ne mai kulawa da amana. Kun ga ba ta da aure, amma ta kula da amana, ta juya ta tafi. ana nan lokaci yayi tsawo wannan buƙatar ta dada matsatta ta shiga matsin rayuwa ta dada komawa wurin yaron nan tace ka taimaka min don Allah yace ai ga sharadi zan baki amma da sharadin zaki bada mutunci sai shiru sai tsir tace a bata dan ta samu biyan buƙatar ta ta karba yake banta da ita yazo shi zai lalata mata rayuwa daga shi sai ita ta kalle shi tace wane ittaqillah wane ka ji tsoron Allah wala tafaddal khatima illa bihaqqihi kada ka yadda ka bude zobe sai da haƙƙinsa kar ka dauki zoben da ba naka ba ka zura shi a hannunka kinaya ne kai masa kada ya lalata mata rayuwa kada ya zalunce ta saboda ya bata abin duniya yayi tur tace na hada ka da Allah kada ka taba mun mutunci na haka aka yi da kokarin wannan yarinya da kamewarta Allah bai bada dama ga wannan mutumin ya lalata mata rayuwa ba iyaye mana mata musamman ƴan mata wanda ba su yi aure ba don Allah ku lura da wannan hadisi ku tsare mutuncin ku ku daina mai da kanku arha ku daina jan mutuncin ku a ƙasa wace yanzu kafin ta yi aure Allah ya san namiji nawa take bacci mishi kin cuci ƴaƴanki kin cuci iyayenki kin ci amanar mijin da zai aure ki kuma abin sai ya yi miki illa a rayuwarki wata suna cikin zaman aure da mijinta yarinya ce duka ba a wuce ƴan watanni ba to mijin ya lura da take-takenta daman yana jin kishin-kishin ana magana a kanta tana da wasa da bin maza wata rana ya rutsa ta ya ce sai ta rantse masa da ƙur'ani a bisa al'adar mutum Hausa yadda mutane suke yi in ana so a firgita mutum sai a ce sai ya rantse da ƙur'ani tsakaninta da Allah ba ta alaƙa da namiji kuma ba wani wanda yake binta ya mata wa'azi ya mata wa'azi ta ce za ta faɗa masa gaskiya amma ya rufa mata asiri ya ce bismillah ta buɗe baki take cewa tana alaƙa da wani da wani da wani da wani tun kafin ta yi aure haka kuma bayan ta yi aure sai jikinsa ya sanyi sai kuka sai hawaye ya ga ya tsare yarintarsa ya yi addini ya yi ilimi ya yi karatu yana sana'arsa bai taɓa zuwa ya kula wata mace ba yau gashi Allah ya jarabe shi ya zo ya auri mace wacce take mai cin amana wannan shine gabar da nake so na kai ku gare shi musamman yara ƴan mata ku daina ɗaukan ciki kuna kaiwa gidajen aurenku ku daina zuwa kuna alaƙa da waɗanda ba mazajenku ba kafin ku yi aure ko bayan ku yi aure wannan aure dai ina jin in ba sa'a aka yi wasu ya rasu dole ya rasu a kai shi makabarta a binne shi ina shaida miki ba namiji mai kishi da ya san mutuncin kansa da zai yarda kina wannan cin amana ya ci gaba da zama da ke kuma asirinki ya gama tonuwa lokacin da namiji ya sake ya kore ki a gidansa saboda an same ki da cin amana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta ya mace da kunya ya mata masu kunya ne amma yau al'amura na zamani lalacewa ta kai ga kunyan nan tana ta fita daga idan mata saboda kallace-kallace na wayoyi da jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kallace-kallacen drama-drama da wasan kwaikwayo da suke koyar da mutane karancin kunya da kamewa. Da haka wasu suna ganin ma ba wani abu bane ba ma dan tana alaƙa da namiji. Wannan ta sa yanzu da yawa daga cikin garuruka idan za a je za a daura aure sai an je an yi gwaji a gwado ki a tabbatar da lafiyanki babu ciwon ƙanjamau a jikinki. Ciwon da galiban ana samun sa ne ta hanyar zina, ta hanyar sexual intercourse. Sai an kawo takarda an gwada lafiyarki, lafiyarki galau. To nan gaba ina jin abin da za a ci gaba da yi sai an fara gwajin ciki kuma kafin a yi aure ba, saboda ana samun larurori da suke faruwa yanzu. Yan mata suna shiga gidan miji da ciki na wata ɗaya ko na wata biyu, saurayi ne bai sani ba, ba ganewa zai ba, sai an zo a yi ta kame-kame wanda wannan ya faru ba ɗaya ba biyu ba. Da haka ina tursiya muku yan mata wajen zubar da kimanku da mutuncinku da kuke yi da saba amanar iyaye da saba amanar Allah. Shaye-shaye da maza ne aka san suna shaye-shaye, amma yau Allah da ikonsa hatta yan mata, akwai yan mata yan kwaya, akwai yan mata yan daba. Yarinya ya mace da ba taɓa yin aure ba amma yan daba ce, ko yar area boys ne, ko yar kalare ce, ko yar kaza ne, a kowane gari kowane jiha da irin sunanakin da ake ambata su. Yanzu a haka shi ne za ku zaman tuku ne iyayen ƴaƴa da za su zo nan da shekara 30 da wannan tarbiyyar. Da haka ku ji tsoron Allah, ku riƙe amanar iyayenku wacce take makaranta, ki yi ƙoƙari ki gama makarantar ki lafiya, kada wani ya taɓa miki budurcinki. Kina da tsada, kina da mutunci, ya zama mai gidanki mijinki da ya aure ki auren sunna shi ne ya san ki a matsayinki na mace. Amma cin amana ne ki keɓanta da wani, ki alaƙa da wani kafin ki je gidanki na aure. Kuma wannan abin sai ya tasirantu a kan ‘ya’yanki, daga nan zuwa shekara 40 da za ki haifi ‘ya’ya in ba sa’a ba abin da kika yi sai ‘ya’yanki su ma sun yi. Da haka duk yarinyar da ta lalata yarintarta, ta bari aka lalata ta saboda tana zuwa makarantar boko, ko tana jami’a, ko tana wata kwaleji, ko tana makarantar islamiyya, har a islamiyyar ma ana yin ta'adi, ana barna. Da haka wannan ita ce nasihata ta farko gare ku, ya ku iyayena mata, musamman ‘yan mata wanda ba su yi aure ba. So idan muka dawo kan amanar Allah a kan mata aure, kukan nauyin da yake kanku ya isa. Zan fara da wannan gabar ita kanta. Ke ma yadda na yi nasiha wa ‘yar uwarki mara aure, ke amanar ta fi tsanani ma a kanki tunda ke kyamkin shiga gidan miji. Cin amana ne kan amana, a ce matar da take tana da aure kuma tana alaƙa da wasu maza. An tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda tsabar kiyaye amana ta aure a gida, menene hukuncin ƙanin miji ko ɗan gidan babba da yake shiga kan mata? Aka ce da shi, ya Rasulullah, me za ka ce dangane da alhamu? Hadisin Bukhari da Muslim ya ce alhamu al-maut, ƙanin miji ɗan gidan babba ya rinka shiga miki gida, ko ƙanin mijinki, ko ana wasan ƙanin miji, ko ɗan gidan babbanki, ɗan uwan babanki, yayan babanki, ko ƙanin babanki yana shiga kanki, wannan daidai yake da mutuwa ta shiga miki gida. Alhamu al-maut, saboda haɗarin su a hirɗinki ki daina keɓanta da ƙanin miji ko yayan miji, ko uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya, ko uwa ɗaya kaɗai, ko uba ɗaya kaɗai. Ƙanin mijinki fa muharrami ne, mu'akkati, muharram mu'akkat, haram ɗinsa na iya lokacin da kike da aure da yayansa ne ko ƙaninsa, amma kina barin gidan nan zai iya zuwa aure ki. wannan karin mijin naki zai zama mijinki gobe, amma saboda baki da lissafi, baki da tsari, kina da karancin kunya, kina iya canja riga a gaban karin miji, kina iya canja zani a gaban karin miji, kina iya kebanta da karin miji, kai wani karin mijin ma da shi ake kwana a gida a rufe kofa tare da shi, hadari ne da karin miji da dan gidan baffa hijabi ake sa masa kirif da nizabi a rufe jiki kirif, karki bari ya ga wani abu na jikinki, dan ko ba danki bane ba kuma kaninki bane ke. Annabi yace alhamu almaut, dan mata su yi kokari su kiyaye idan kannan mazajensu ko ƴan uwan iyayensu, ma'ana yayyensu kenan, ko dan gidan baffa ya shigo gida, to a rufe jiki a sa hijabi kuma nesa nesa, yana can kina can ba wai wuri guda ba. Kuma ina kira ga iyayena mata tsofaffi dattawa ku kula da wannan hadisin, ku san hukuncin shari'a dangane da shigan kanin miji gida ko kuma yayan miji ko kuma dan gidan baffa, hadari ne ba karamin hadari ba, dole sai mace ta sa hijabi ta rufe jikinta, kun ga amana ce. To ina ga wanda suke zuwa suna hira da kawayensu maza, namiji wai abokinta wai sun yi diploma tare, wai ya kawo mata ziyara, a sun yi NCE tare, a tare muka gama NCE, ai da shi muka zana neko da waye, bakinki ne neko da waye kai, yanzu tsoron Allah, wannan jahiliya ne, wannan rashin wayewa ne, da matan da suke riƙe lambobin wayan maza bayan ta yi aure kuma ta ɗauko wayoyi na maza tana buga musu tana da aure, wataƙila kafin ta yi aure tana da alaƙar wayoyi na maza barkatai, kuma bayan ta yi aure ta ci gaba da alaƙa da su. Kwanan nan wani ya buga min waya ya ce yana cikin tashin hankali, me ya faru, ya ce wallahi matan aure ne suke nemansa, ba tarbiya, tana da miji amma tana neman wani wanda ba yi da aure, za ta ci amanar miji. Don haka ku kiyaye amanar Allah a kan ku ya ku matan aure, aure ba wasa ba ne, igiya ce, shi yasa ake cewa igiyar aure, rataya miki ita aka yi a wuya tana hannun mijinki yana janki. Don haka duk wacce ta san an ɗaura mata aure tana ƙarƙashin aure, to wallahi nauyin da yake kanki ya fi ƙarfin masallacin nan, ba kya gani ne kawai, da kina gani kin san nauyin da yake kanki, da ba ki irin abin da kike yi ba. Da haka ina ja muku hankali dangane da mu'amala da wayoyi da buge-bugen waya ga mazajen da ba naku ba, la yazu, saboda akwai fitina alaka da namiji, akwai fitina musamman mata masu harkar kasuwanci, masu neman kuɗi, masu sana'a, wanda sana'an nan tana da alaka da maza. Ku ji tsoron Allah dangane da buge-bugen waya da kuke yi, ku ji tsoron Allah iyayena mata dangane da tafiya kasuwa da shiga kasuwa da hira da maza, wasa da dariya, buɗe baki yagal-yagal, ba a kare mutunci saboda kawai ke ƴar kasuwa ce. Wannan ta sa da yawa daga cikin mazan ba sa barin matan su yi kasuwanci, saboda akwai sakaci da wasa da yake gudana a tsakaninku da ƴan uwanku da ke harkar kasuwa. Abu go miki waya ƙarfe 2 dare da Allah kina da takalman yara, abu go miki waya ƙarfe 12 da rabi kina tare da mijinki, da Allah akwai dan kwani kaza kuma namiji ne mai kiranki ba wai mace ba, tunda kin jarabta sai kin nemi kuɗi, amma neman kuɗinki ba yi da tsari, bai kamata ki rinka barin namiji wani yana kiranki kuma mai gidanki yana nan ba, akwai hadari kwarai da gaske. Da yawa aure ya mummutu a ƙasar nan saboda wani ya ji matarsa tana waya da maza, ya ce ba zan iya ba, waye wannan wanda yake miki waya, wallahi a'a, wallahi kaga abin da yasa wallahi aiki muke yi tare, wallahi a office ɗinmu ne, wallahi ba zan, tana ta wallahi wallahi, ashe kuma ƙarya take, munafikar Allah. Da waɗanda suke aiki na gwamnati, ku kiyaye amanar Allah, amanar aure a kanku ya ku iyayena mata. Na gaya muku wannan lacca nasiha ce zan muku, da kuma abu na farko bayani akan amana. Mata ƴan kasuwa, ku ji tsoron Allah akan kasuwancinku, ba a hana ku nemi kuɗi ba. Nana Khadija ma ƴar kasuwa ne, ta yi kasuwanci, ta sa an mata kasuwanci. Sai ku nemi tarihin Nana Khadija ya ta yi kasuwarta, ta gama lafiya tare da Annabi. kunga an bude muku kofa da ka ku kiyaye amanar aure dangane da harkar saye da sayarwa da kuke yi dan kada ya taba muku mutuncin ku da mutuncin iyayenku sannan mata masu aiki na gwamnati ko masu aikin private wadanda suke aiki a ma'aikatu na gwamnati ku tsare mutuncin ku na aure ku sani cewa akwai nauyi na Allah akwai shari'ar Allah akan ku akwai doka akan ku mala'iku suna kallon ku da wanda za ta je take banta da wannan miji abokin aiki a office ai ta hira har da daga kafa a dora daya kan daya subhanallah da wacce za a fita a shiga mota tare da maza da ita ina za ku je a za mu je aiki ne an hada ta da maza za su je aiki jikinta yana taba jikin namiji kya ba da bayani ranar tashin kiyama a gaban Allah da wacce kullun shugabanta ita yake kira da ita ake nufin sai ka ce ita kadai ce ma'aikaciya kullun bini-bini zai kira zo ina son ganin ki za a yi mitin mitin din na mutum biyu wallahi wannan ba daidai bane cin amana ne mazajen ku sun ba ku dama su suna can suna neman abinci sun ce ku ma ku je ku nemo naku abincin kudin albashin naku da baya amfanin mazajen naku ku kuke cin ne kayan ku kare sannan kuma ku zo ku ci amanar aure sai kaɗan daga cikin ku waɗanda suke taimakon iyayensu da mazajensu a cikin albashin da suke samu a daina keɓanta da namiji a daina wasa da maza a wajen aiki ko titin ko koyarwa ko ainihin wato aiki na gwamnati ko a ina dai kowane nau'i na aiki ko na kamfani ku daina alaƙa da maza da zai kawo shakka a cikin zamantakewar ku da su kuma ku sani akwai idon Allah a kanku shine babban ido sannan kuma akwai idon mutane a kanku sannan akwai idon mazajenku a kanku abinda na sani shine galiban da yawa daga cikin maza duk wanda matarsa take aiki a wani wuri to yakan sa dan security ya rinka kula masa da matarsa wani lokacin mai gadin gurin shi ake sa ya sa ido a kan shi wacce ne ba wani lokacin mata masu shara a wajen aikin su mai gidanki zai je kulla alaka yana dan tura mata result card na 500 duk bayan wata daya wata biyu ko sati biyu yace ki rinka kula min da wacce ko tana keɓanta da maza wani lokacin messenger shi ake sawa ya kula da ke wani lokacin wanda yake gate yake kula da gate din wurin aikin shi ake sa ya kula da ke zaki zai ki tabarna miki sani ba ana ta kawo wa mai gidanki labari daka amma an kun rike amanar Allah ba kya jin tsoron kowa kuma daga nan har America zaki zuwa ki aiki tunda kina da amana daka ku kiyaye waɗanda mazajen suka ba su dama suna fita aiki kar ku ci amanar Allah dangane da nauyin da aka dora mu amanar Allah dangane da kayan miji duk wanda miji galiban yakan kawo kayayyakinsa na arziki ko kuɗi ko kadara ko kayan abinci ko kayan ajiya ko kuma wasu abubuwa nasa to ki zama mai gadi ta amana ki zama mai kulawa da kayan mijinki na gaskiya da yawa a cikin ku akwai waɗanda suke ɗauke-ɗauke mata masu ɗauke-ɗauken kayan miji Allah shirye su Allah ya ganar da su kada ki bari mijinki ya gane cewa farauniya ne ke ya ajiye wata 100,000 ya zo yana dubawa ya ga ta zama 80,000 a'a ba za a zauna lafiya da ke ba ya ajiye wasu shaddodinsa kala kaza ya zo dubawa ya ga an zare guda biyu a ciki ba za a zauna fa lafiya da ke ba ba wani namijin da zai yarda da wannan ya sayo wasu kayayyakinsa ko wasu atamfofinsa ko wasu kayayyaki na mata bai baki ba ba naki bane ba nasa ne ko na kasuwancinsa ko kuma ya yi ajiye ne don ra'ayi saboda me saboda ya taimaki yan uwansa ko na abu sai ya zo ya duba ya ga babu an ɗauki ba za ku zauna lafiya da miji gidanki ba don ku kin ci amana da yawa yau a cikin maza akwai wanda wallahi baya iya ajiye kayan amana a gidansa saboda kawai ya san sai matarsa ta taɓa wannan shine wa idza tumina khana da annabi ya faɗa duk matar da ta waye gari mai gidanki baya iya ajiye kuɗi a ɗakin ki akwai damuwa kin zama ɗera kin zama gafiya jido kike yi duk matar da mai gidanta baya iya ajiye wasu kayayyakin sa a wajenta sai ta taba wannan ya nuna kina da raunin amana ya kamata duk abin da ya baki ajiya ya dawo ya tarar da shi yanda yake musamman kayan abinci zan yi bayani akai amanar Allah akan mata dangane da kayan abinci da mazajen ku suke kawo wani zai kawo buhunan shinkafa katon-katon na makaroni da taliya na madara da omo katon-katon wallahi akwai maza masu kokari in large quantity suke kawo kaya a gidajensu to amma akwai mata waɗanda suke da hali na bera sata ba wai dan buƙatar ta da amfanin kanta ba sayarwa take yi akwai wanda aka kama ta tana aunan shinkafar mai gidanta bunan shinkafa da ake kawo ashe ita kan hajiya mai sayar da shinkafa ne a gwazo ba sani ba hajiya mai shinkafa ba jarin kokobo amma dila ce ta shinkafa wacce shinkafar shinkafar da mai gidanta ya kawo a ci a ciyar da yara da 'yan uwa ashe aunarwa take cefanarwa take wani lokacin ta ba da bashi wani lokacin kuɗi hannu wani ya zo Allah ya kaddara kin san duk abin da mutum zai yi na rashin gaskiya to ya ji tsoron ranar tonan a filinsa Allah ya Allah ka raba mu da aikata rashin gaskiya a fili ko a boye ya Allah ka raba mu da aikata rashin gaskiya tsakaninmu da 'yan uwanmu ko tsakaninmu da mazajenmu ko tsakaninmu da matanmu ko tsakaninmu da iyayenmu ko tsakaninmu da ma'aikatanmu ko tsakaninmu da al'umma ya Allah ka azurta mu da aikata gaskiya duk mutumin da yake da rashin gaskiya to akwai ranar da dubunsa za ta cika mai gida ya dawo kawai sai ga almajirin gidansa da kayan wanki a ɗauke niki-niki zai fita ya ce kai ina za ka je ne a cikin nan ya ce an ci ne ta aike ni ina za ka je ba akwai almajiri mai wanki ba a gida wanki zan kai mata ina gidan wanki a wanki tana wanki ne tsawarta ki kawo in gani a ƙofar gida ita tana can ta fita jiki ta yi sata ta ƙulla ashe dubu zai cika yana zuwa yana kwanci kayan wankin nan sai ga ashe ɗauri-ɗauri shinkafa ne kwano-kwano-kwano aka hada da tsammo karan kamar za a kai wanki kin ga rashin gaskiya ko ya ce to wankin shinkafa za a kai kenan ya kama ya tambaye shi ya ce faɗi gaskiya ya ce sayarwa take yi duk wacce za a kai mata shinkafar sai a hada da kayan wanki sai a tafi don kada a gane a ga ana fita da shinkafa ko masu gadi ko na ku ji tsoron Allah idan mai gida baya ganin ki Allah yana ganin ki da wanda za a ba ta atamfofinta na sallah ko atamfofi ko kaya sai ta ɗauka ta sayar ta matsantawa mai gida ya bata ya bata ya bata amma wallahi idan ya bata kasuwa take cefanarwa da 'yan rainako a cikin ku menene 'yan rainako ta raina abinda mai gidan ce bata idan ya sai mata atamfawa ko ya sai mata atamfa kaza ingila ko ya sai mata kaza to tana da wata atamfar da take so mai daraja sama da wannan mijinta ya sai mata sai ta ɗauka sai ta sayar ta san yadda za ta je ta nemo kuɗi saboda ta fi ƙarfin ta ɗaura a tamfar da mai gidanta ya sai mata wannan cin mutuncin miji ne wannan raina arzikin miji ne wannan nuna rashin yarda ne da rashin kamala ai abin alfahari ne miji in ya sai miki a tamfar 1,500 ki ɗinka ta ya ganta a jikinki ya san cewa kina da godiyar Allah kuma kin aminta ga abin da ya baki baki zama mai raina ko ba mai hangen nesa saboda kawayenta suna zuwa gidan biki da atamfa kaza da kaza da kaza ita ma sai ta daura in wannan ne sai ki tara kudinki a gefe ki saya amma mai gida ya ga atamfar da ya sai miki a sallah da haka daukan kayan miji da sayar da kayan miji sayar da kayan abinci akwai wanda ita kuma hajiya ne mangyada ne ita kuma mangyada take sayarwa mangyadan mai gidanta da yake kawo tunda yana kawo jarka jarka yelo yelo din nan sai ta rinka kullawa tana sayarwa ta soki kudinta a zo a yi mai tagumi mamma ya ƙari ashe sai da shi ta ne ya kamata ki ji tsoron Allah ya uwa akwai hajiya mai manja, ita kuma manja take sayarwa, ita tsayarta ta tar manja. Har magi akwai masu sayarwa, magi. Kun ji wannan cin amana ne. Ku daina yi wa mazajenku haka, su ƙare wahalarsu, suna neman abinci, su kawo muku ku je ku ɗauka ku sayar, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Akwai wanda ita kuma ba sayarwa take yi ba, amma gidansu take kaiwa. Sanda ya ajiye buhunan shinkafa, to kawai za ta rinka ɗiba tana kaiwa gidansu. Sanda yana da katan-katan ɗin taliya, to za ta ɗiba za ta kai gidansu, za ta kai gidan ƙanwarta, za ta kai gidan ƙaninta. Ɗiban abincin mai gida a sito, ana kaiwa gida ba da izininsa ba, haramun ne, zalunci ne. Idan ƙwayar taliya fili ɗaya kika ɗauka ta mai gidanki, kika aika gidanku ba da izininsa ba, sai kin ba da jawabi ranar tashi alƙiyama. Ba daɗi mutum ya zai ƙara wahalarsa, a sa shi sadakar dole. Yau sadakar dole mana, an yi mai sadaka a dolen dole. Ba da dafaffen abinci wa almajiri ko wa maƙoci ko wani, wannan ba laifi ba ne, ya halatta mace ta ɗauki abinci dafaffe ta ba wa wani sadaka, wannan ba laifi ba ne. Amma a nemi ɗanyen abinci ana ɗiba ana kaiwa wasu gidaje mai gida bai sani ba, ana wahal da shi ana cewa ya ƙare yana kawowa, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. An kawo min labarin wani mutum, duk da na zarge shi, amma daga baya sai nake ganin kamar yanayi ne ya sa ya haka. Ku ji yadda yake, shi idan ya kawo kayan cefa ne a gidansa, tattasansa da tumatir ɗinsa, wato zuwa yake sa a markaɗe masa shi bokiti guda, baya barin tattasai da tumatir a hannun mata saboda yanayi. Na ka markaɗe mai sai ya sayo ledar safara irin ta ƙulla alalan nan, sai zo ya zauna a kan kujera, sai ya ce ɗauko kofi, in ta ɗauko sai ya ce auna min wanda zai ishe ki miya ɗaya. Da kanta za ta ɗauki kofi ta auna ta ce wannan ya isa mai miya da shi. Sai ya ce to ba ni rinka aunowa kina zubawa a leda. Ana auna ana zubawa a leda, ana auna ana zubawa a leda, ana auna sai ya yi su ƙwaya kaza. Sai ya ce ɗauki ki sa min su a cikin firiji. Ki ajiye a firiza duk lokacin da za ki abinci ki ɗauki ɗaya, kuma ki irga a rubuta a takarda wannan shafanan kwana sati kaza ne, safe da yamma, safe da yamma, safe da yamma. Na'am, da na zargi masu ɗabi'a irin wannan a wazuka da karatunta. Sai wani yake cewa malam, a lura da yanayin mutane, wani Allah ya jarrabe shi da matar gafiya ce, wata tsira ce sarkin sata. Akwai waɗanda ba sa iya ganin kaya ba su ɗauke. Wani shinkafar ma idan ya zo dama auna ta zai. Duka kullum kwano nawa kuke ci ko rabin kwano ko mai kaza, to ga rabin buhunan na kawo, daga nan ba za a sake mun maganar shinkafa ba sai bayan wata kaza. Halinki ne ya jawo miki, mai gidanki yake miki jeje da keke. Da Allah ya sa kina kulawa zai sa ido a kanki ba, musamman wallahi mu maza ba mu fiye sa ido a kan abubuwa ba, in dai ba mutum ya ga shakka ba. To ku kiyaye amanar Allah dangane da tasarrufi da kayan abinci da kayan shafa ne na masu gidajenku. Akwai kuma kashi na uku a nan, masu almubazzaranci, tabzir. Ita tun da ta zo gida mai inuwa, akwai wadata, da haka ita almubazzaranci ta rika zubar da abinci. Ita ba ta ba da sadaka ba, ita ba ta sata ba, amma kuma almubazzaranci ne da ita. Za ta dafa abinci sama da faukal haja, sama da yadda ake da bukata. Kuskure ne, ba daidai ba ne. Ki dafa abinci iya bukatar gida, ba laifi a ƙara na mutum ɗaya biyu saboda zuwan baƙo ko ba almajiri. Amma mutum ya zo a dafa shinkafa, ki ga rabin shinkafar a gidan ba a cinye ba, kawai a je a kifa ta a dustbin. Wallahi wannan zalunci. A tuka tuwo oba, ki dinga ganin yara suna jefe-jefe da marar tuwo a irin wannan zamani, da daƙyar ake ƙarasawa a samu loma ba da za a ci. Amma matarka saboda ka kafe mata buhun masara, garin masara, da haka za ta tuka tuwo oba, ka ga ana zubar da tuwo a dustbin. akwai unguwannin da ko almajiri babu, matan da kuke rayuwa a wuraren da ko almajiri babu, ku ji tsoron Allah, ku takaice abincin da za ku rinka dafawa. Ba daidai ba ne, mai ga ɓarnar mai a cikin abinci, ta gaba ci tana zuba man gyaɗa a abinci sai ya yi mala, shi kadai za a rinka gani, wanda ai sai ki karya mutum ai. Yanzu ne mai gidanki yana ɗaukar albashi akwai kuɗi, ranar da ya yi ritaya za ki gane kuskurenki wallahi. Ku ɗiyarku kuna son mai, kuna son mai a miya, mu kuma maza mu mai larura ne a wajenmu, da za mu samu wani tsarin abinci da za a rinka kar a sa mai, to da za mu yi kafi mu more, Allah ya taimake mu mun daina sayan man gyaɗa, saboda yana daga cikin abin da yake cin kuɗin namiji mai. Kowa ya sani, amma wata matar za ki ga abincinta idan ɗan wake ne sai an rinka tsamarsa a cikin mai, saboda tana da shi a wadace. Miyar shinkafa za a yi, amma sai ka tarar da tattasai da tumatur ɗin a sama, amma gaba ɗaya ƙasar shinkafar mai ne a kwance. Wai na ga kuna zare min ido, wai ba a yi ne, ku gaya min gaskiya. A na ga kowa sai tana zare min ido kamar wani abu nake faɗa daban wanda ba ku yi. Ana yi ko ba a yi? To in na faɗi wani abin da ba a yi, a ɗaga hannu a ce ba a yi. Yaya za ku zauna lafiya da mazajen ku kuna musu wani abu? Yanzu duba taliya, duba yadda taliya take lage-lage da mutane a ƙasar nan. Jiya shekaran jiya taliya katan ɗinta ne 1,800, yanzu taliya katan ɗinta ya kai nawa? 5,000. Ko 6, ya danganta ga kamfanin. Kwaya 20 ce, da ana sayan ledar taliya naira 280, amma yanzu taliya kwaya ɗaya sai a saye ta 400 ko 300 da wani abu. Amma wallahi mace tana iya zuwa ta je ta dafa taliyar nan sai kacaf, a ci sauran kuma sai a je a kifa ta a dozbe. Yanzu wannan daidai ne? Ba daidai ba ne. Da haka shi ma ina muku nasiha, Allah yana cewa wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Ku daina yin almubazzaranci, almubazzaranci masu yinsa ‘yan uwan shaidan ne, da haka za ki zama ‘yan uwan shaidan ga kuma cutar miji. Yara za a zuba musu abinci na makaranta, wallahi sai ku ga ƙarƙashin kwanan yaro mai ne a kwance maliya kenan, saboda matar ba ta da kimtsi, matar ba ta da tausayin miji. Akwai matan da ba sa tausayin mazajensu. Wata ta ce, ha, zan yi maganinka, bari mu haɗu a tukunya. A tukunya za ta kassara shi. Ita tsoron Allah, Allah ya gane da mu. Amanar Allah a kan ku iyaye mata dangane da kulawa da tarbiyyar ‘ya’ya. Ina da lakciya mai zaman kanta, yaya mace ya kamata ta yi tarbiyyar ‘yarta ‘ya mace, yaya ake tarbiyyar ‘ya’ya maza. To amma ku sani gaba ɗaya a dunƙule, tarbiyya ɗin nan amana ce a kan ku sai kun kula da ita. Dole duk matar da ta bar ‘ya’yan mijinta suna galantoyi, suna yawon banza, ba sa sallah, ba sa kula da sallah, ba sa zuwa makaranta, ba su damu da ilimi ba, sai yawo, sai buge-bugen bal da ƙwallo, sai wasa da abokanai waɗanda suke ba na ƙwarai ba, ba na kirki ba. Wallahi, wallahi, Allah sai ya tambaye ki, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا كونك إيماني كتيعي كاوكنك كتيعي إيالنك دقوتا ننك إيالنك نيئرك إيالنك تي واند مكامش انت متانيني دقوتا ku yi wa ‘ya’yanku tarbiyya, ku koya musu sallah, ku tura su masallaci, ku koya musu karatun Qur'ani, ku kai su makaranta, ku hana ƴaƴanku alaka da abokan banza, ki san waye ƙawayen ƴarki budurwa, musamman abin tausayi a cikinku, waɗanda Allah ya musu arziki da ƴaƴan mata a gabansu, amma ba su san shige da ficensu ba. Yarinya budurwar wannan zamani ba a sake mata, ba a ƙyale ta, sai an yi da gaskiya kanta wallahi, in ba haka ba za ta zo miki da abun kunya. Akwai amanar Allah a kanku, kula da tarbiyyar ƴaƴanku, ki koya wa ƴarki budurwa kunya, ki koya mata zaman gida da rashin yawo, ki koya mata ganin girman na gaba, ki koya mata abinci, ki koya mata girke-girke, ki koya mata dafe-dafe, ki koya mata zuwa zumunci gai da iyayenki da ƴan uwanki, ki koya mata hidima wa ubanta, dan nan gaba in ba ta yi wa ubanta hidima ba, ta da ta yi wa uban wani hidima. Amma cirke yara ƴan mata da kuke yi a gida, ba su da aiki sai karance-karance littafan soyayya. Ku cirke yara ƴan mata, ba su da aiki sai chatin da waya. Yarinya budurwa ba aiki sai chatin da waya da ƴan maza. Haba ke kuwa, me tarbiyyar da kika mata? Sai bacci. Yarinya ta yi ni in ta gama secondary, ba ta da aiki sai bacci. Uwarta tana kitchen, ita kuma tana bacci. Ni da mace ce ni, wallahi baki isa ba yata. Allah, duk aikin da zamu yi a gida tare zamu yi da ke. Kai zama ma zan yi, in ce zai ce mun tuwo yau. Marai kuwa, ki yi in zo in gyaggyara. Amma sai ki gama ce, uwa ga ƴan mata gandan-gandan a gida. Ku yi haƙuri, mu gaya muku gaskiya. Ba kwa so a ce wai gandan-gandan. To sai a ce yaya. To ga ƴan mata sai ƙe-ƙe a gida. Shi ke nan? Amma ba sa taimakon iyayensu. Yanzu daidai ne ki ajiye yarinya budurwa a gabanki, ba za ta taimake ki ba. Ba ta iya daka ba, ba ta iya surfe ba, ba ta iya. Akwai yarinya da ake gaya min ko indomi ba ta iya dafawa ba. Na ce wannan duk wanda ya aure ta ya aure kaya kawai ya ɗiba. Indomi ba ta iya dafawa ba, saboda shagwabbiya ke ita. Sai dai in lokacin cin abinci ya yi, ta fara laɓaiɓalewa, ba a gama abinci ba ne a gida, ba a gama ba, kina zare ido kamar mujiya. Da haka lokaci ya yi da iyaye ya kamata ku matso da ƴaƴanku kusa da ku a kicin. Wankin yara ƙannanta ki jibga mata, in ba ta wanke musu ba, ta je ta wanke na wasu ai, za ta je ta wanke na yayin kishiya bayan an sake ta, ta zo an aure ta, ko ba za ta yi ba? Dole nawa ne ake aurenta, a aure ta ta je ta wanke kayan ƴaƴan kishiyarta da aka saka, ko ƴaƴan kishiyarta da ta mutu. Ai gwanda ta aure ta wanke ƴaƴan ƙannanta, wanke kayan ƙannanta, ko ke yarinyar nan? Gwanda ko? Yawwa ga ƴan ƙananan yara suka ce malam haka ne, suna ɗaga kai. Da haka barin yara ƴan mata a gida ba sa taimakon iyayensu, sun nuna tarbiyyar su. Kuma wannan yasa ake ɗaukar su a kai su gidan miji, ba su iya abinci ba. Malam ki ga yarinya iya ganinki a ido, ta gama komai a ido a zahiri, komai tana da shi, masha Allah. Amma wallahi tana shiga kicin sai kin raina ta, ba ta iya komai ba, sai ta yi awa nawa ba ta iya harhaɗa abinci ba, saboda ba koya mata ba. ‘Yar zamani ce, ‘yar WhatsApp ce, ‘yar Facebook ce, ‘yar Instagram ce, ‘yar Telegram ce, ‘yar Twitter ce, ‘yar YouTube ce, ‘yar kaza. Wannan abin shi ya cinye mata lokaci, amma ba ta iya dafa abinci ba, waina ba ta iya soyawa ba, waina ban sha'awa ba ta iya ba. Wai wata an yi auren ta, an kawo ta, angon yana murna, ya je kasuwa ya siyo nama hibili kaya guda ɗanyen nama, ya gayyato abokansa, wai ai irin shi yayi amarya, ku zo ku ci abinci a gida na yau, abin nan ku goge wuya. Ya je kawo yarinya, ashe irin wannan auren igiyance, iyayenta ba su koya mata komai ba. aka kawo naman na yarinyar nan ta sa naman nan a gaba tana tagumi tana ta lissafi yankawa za ta yi soyawa za ta fara yi a'a dafawa za ta yi ai mai ta ce a'a ai mutane sun fi son soyayyen nama abokin mijina ne abokanan mijina ne za su ci soyayyen nama kowa ku gaskiya musamman ma maza suna da kwaɗayin soyayyen nama gaskiya shikenan yarinyar tunda ba koya mata sai ta ɗebi wannan ɗanyen naman ta yayyanka yankawa dai ta yayyanka rabi ta yayyanki hannunta wani kuma dai ta yayyanki ta yanka ta haɗa ta albasanta ta samu manta abinta kawai sai ta ɗebo wannan naman yana ɗanyenta kawai sai ta zuba shi a mai sai ciwu tana ta gaura yadda kisan ana toye ƙosai haka ta yi ƙoƙarin toye naman nama yayi ta shan wuta aka yi ta juya shi tun yana ja sai ta ɗauko sai ta buɗe sai ta ga tsakiyarsa ɗanye shakatta har yanzu bai soyu ba wannan tana ta soyawa nama fa sai da ya baƙi ƙirin ya zama gawayi ta fitar da shi ta zuba a sabon kwano amma nama bai zai ciwu ba sabon kwano na amarya ta zuzzuba da mutum ya ɗauka cewa wannan me ya faru ko wani sabon style ne watakila ba a sani ba ko wani abu aka yi ya fa masa ya yi haka duk wanda ya ɗauka yana ɓarzawa sai ya ga jini a ciki. Sai bai so ba an taba soya nama ba a dafa shi ba dole sai an turara shi ko a oven ko kuma dole sai an dafa shi da ruwa a sa masa albasa duk da ni ba mace bane a sa masa magi a sa masa gishiri in mai gida yana cin gishiri ko ba kamar ne muna nan muna kallowa saboda in an zo naman layya muna sa ido ba ma fita daga gida yi ne muke a gida saboda wuru-wuru na mata a kwarai kuwa ai yanzu maza sun daina fita yaushe za ka fita an maka layya ai ba za ka fita ba yi muna gida yawa malam yaya za mu haɗu ne a kaza na cewa muna gida muna soya nama tare muke soya nama da mu da matanmu sai ki ji ana cewa malam yau ba za ka fita ba cewa ina nan dalila a soya yau baki ka yi baki dai nake su jira ni sai bayan kwana uku mun gama soya nama tukuna saboda lamari irin naku sai addu'a to duk mun koya duk mun iya mun gane ku koya wa 'ya'yanku girki. Girki yana ƙara wa mace daraja da kima a idon mijinta. Akan iya riƙe mace a ajiye ta a gida a iya sake ta wallahi saboda iya abincinta. Akwai matan da wato suna fidda mutane kunya. Mu yanzu a matsayinmu da muke fita ko mu je can mu je can wallahi in wata matar ta dafo abinci ta kawo maka kai ka ji cewa kamar ka rinka tafiya bakunta wannan garin saboda ka ci wannan abincin ba magana. Ki ji an zuba abinci ana ci maza suna tsanci malam ki ga ana ƙari to wannan matar ta zama lamba ɗaya ku yi mata haka a jingina mata saboda ta iya dafa abinci amma akwai wanda in ta kawo ana ɗiban cokali ɗaya biyu sai a ce alhamdulillah a ba almajirai da za ki yi ba hajiya an kashe kuɗi a banza saboda miyar ba ɗanɗano ba daɗi to yaya mutum zai ji daɗi yana da wannan mata. To kuma in kin ga mace ta iya girki to akwai tasirin uwarta akwai wani abin da ya burge ni wata rana mata suke gaya mu a gida da Allah muna so a bamu kuɗi za mu yi kaza nace me za a yi da wannan kuɗin kai dai ka bamu mana nace a'a ai ni ma na bada kuɗi ba sababi sai an yi bayani me za a yi da shi a'a haka kawai a'a me za a yi da shi to a'a akwai wance-wance tana da abana tana ta bude gurin koye girke-girke za ta koye kaza za ta koye kaza kin ga wannan matan aure ne ba suna cikin auren dan su je ta sama wa kansu gindin zama suna tambayan mai gidansu ya ba su kuɗi za su je su rijista a wani gida na koye girke-girke to ina ga yarinya budurwa ki dauki yanki budurwa ki kai ta a yi mata rijista inda ake koya shinkafa da miya jollof rice fried rice wannan yaya ake yin cake yaya ake yin nama da fate ya ake yin soyayye ya ake sarrafa fulawa kadai in an dauko fulawa sai a ce za a iya miki abu 20 akan fulawa kadai garin fulawa za ki zo da shi kwano daya a gidan koyar abincin nan sai a ce gashi in kina da fulawa a gidanki ko da ba abinci za ki iya yi wa mijinki kaza za ki iya masa cake za ki iya masa kaza za ki iya masa meat pie za ki iya masa kaza za ki iya masa kaza za ki iya masa wainar fulawa za ki iya masa ta mangyada za ki iya masa ta manja za ki iya masa ta kaza duk da fulawa masara din nan idan kika samu mata wacce ta yi abinci sai ta ce miki da garin masara za a yi kaza 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 gero din nan za a yi kaza za a yi kaza ana iya dafa shinkafa a yi mata dafuwa kala 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 wani lokacin ki ganta jajawur wani lokacin ki ganta kore shar wani lokacin ki ji ta da mai shagaf wani lokacin ki ji ta abushi amma sai dangano wani lokacin ki ji kaza naman kaza din nan akwai yanda ake a yi dambun sa a dafa shi a yi roman sa a yi garfe sun sa a zo a yi wannan dinsa pepe chicken ko chicken ake cewa a yi wa a yi a yi yanzu dan Allah malama yaya za a yi mai gidan ki sallame ki kin iya waɗannan abubuwa namiji idan yana cin abincin ki yana santi daɗa riƙe ki yake hannu biyu ko kina da muni ba ki da kyau sai ya riƙe ki saboda kyan abincin ki ko kina da shegen kishi amma in kin iya abinci zai iya hakuri ya rike ki ce to ai kuma in rabu da ita wa za ta yi mu abinci saboda akwai namijin da shi ba abin da ake burge shi a gidansa irin abinci kawai kuma babban abin da ya dame shi ne abinci kawai a ba shi breakfast different varieties of breakfast yake so abincin rana different kala kala in an yi masa wani abinci sai an yi wata ba a sake irinsa ba irin waɗannan matan ake so amma ba wai mata wai kullum mai gidana me da a dafa maka kullum ke ba kwakwalwa ne sai kin tambaye shi me za a dafa ai kina da littafi ne abinci kala 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 kuma daman kin riga kin san me miji ke yake son me miji ke baya so na tattauna da maza da yawa suka ce ba abin da suke ki irin idan namiji zai fita mace ce ta damun sa yanzu ba za ka faɗi me zan dafa ma ba yanzu ba za ka ce ke yanzu baki da basirar da zaki iya dafa abin da ya kamata sai kin takura masa shi ya ji da tafane ko ya ji da yi miki tunanin me zaki dafa a gida haba baiwa Allah kicin din ma shi zai gyara miki to koya wa ƴaƴanku nau'in abinci da kai su wuraren da ake koya abinci in ba ku iya ba wallahi yana tasiri wannan sirri ne nake gaya muku tsakanina da Allah kuma tsakanina ni da ku a masallaci ku koye ka ku gaya kowa iya abinci yana da tasiri akan zaman mace a gida da yawa maza suna gaya mana ce kai ai ina ai mutum bai kuskure ya rabu da maman wani ba ai maman wani in dai abinci ne to shikenan ki lura da wani abu da nake so na gaya miki ya ke ruwata duka ina muku magana ne akan amana mijinku yana da amana akan ku kuma abincin da zai ci da abin da zai sha mai kyau wani idan yayi baki yana da mata uku yana da mata hudu yana da mata kaza wallahi idan yazo ko da ba ranar girkin wacce bane sai kiga ya dauki abincin ya kai gidan wacce yake kiwo baki na abinci ana yi ko bai me yasa ranar girkin ki ne amma ba a baki abincin baki ba saboda baki iya ba da haka ki zama mai kishi yaya mai gida na zai zo ranar girkin na ba zai bani abincin da dafa wa bakinsa ba sai dai ya kai wa kishiyata saboda kishiyata ta fi ni iyawa kuma wallahi za ki ga an fi haba-haba da ita da haka ku kula da wannan janibi don Allah kada ku yi wasa da abin da ya shafi harkar girke-girke da abin da ya shafi kayan shaye-shaye yanzu misali kayan sha zoɓo rodo ne kunun zaƙi ne a'a kunun aya ne a'a abin nan ɗin juice ne na citta a'a ni ban iya riƙe wasu abubuwan ba amma wallahi in mace ta iya abu wallahi sai ta yi maka abin sha kala biyar shida bakwai a lokaci guda wancan ja wancan fari-fari wannan ruwan madara-madara wancan kaza a'a wannan kankana ne aka dan hada maka da madara aka kitirfude shi haka aka karkada shi kin san namiji yana son wannan ko a samu ita kanta kankanan mai kon a yanka maka ita sai a sa ta a blender a yi blending dinta a dan kara mata ɗayar madara a dan sa mata wannan kawai sai a zuba mu a kofi ki ga namiji yana sha hulansa tana faduwa wallahi ko laifi kika yi ba zai iya miki faɗa ba a ranar saboda kin gigita shi da kunun aya maza suna son kunun aya a markaɗa ayan nan a gyara ta a yi kar a sa suga da yawa ɗan light haka ga ɗan sanyi-sanyi malam mutum ya rinka sha ya ji kansa yana wani juyawa sai ka Allah ya ƙara miki lafiya hajiya irin waɗannan akwai abin da za ki iya mallake mijinki ba sai kin je gidan boka ba ba sai kin je kin kashe kuɗi kin yi kaza ba da dukiyar da ya kawo za ki mallake shi to amma matsalar ku sai dai kwalliya a titi ki ga yarinya malama tana tafiya a bakin titi kamar za ta tsinke ita kadai ya kakal da yadda ka kyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyak
mai na abinci baka iya ba, me amfanin kwalli yake
ga kin rambada hoda kin sa jambaki kin yi wane ne jiki dai kin iya gyarawa a zahiri amma kitchen ku an gama da ke kya je wata yar kauye ta fi ki mallake gidan dan gaskiya matan da suka yi iya abinci suna mallakar gida ko kin sani ko baki sani ba ko kin yadda ko baki yadda ba da zarar ya zo girkin ta sai ya mata cefane mai kyau yace da Allah yau kaza nake so ki ba sai ta ce to yau kaza yau kaza ke ko idan an zo kullun an barki da tuwo tuwon dawa tuwon masara da miyar kuka sai ce je kiki ta wannan shi kika iya ki je ki karanta da tuwo Allah gane da mu Allah sa kun gane wannan to zan ta dakata anan dangane da amana da na ba ku misali wannan kadan ne daga cikin amanoni da ya kamata ku kula da shi dangane da ainihin wato mu'amala da mazajen ku akwai amana mai muhimmanci wanda ban yi magana a kanta ba amma ba lokaci wani lokacin za mu yi shine amanar Allah da amanar mazajen ku a hannunku dangane da wayoyi waya duk mai gidan da ya sai miki babbar waya ya baki wallahi ya yarda da ke ne ba za ki ci amanar sa ba za ku daina cin amanar mazajen ku da wayoyi ya sai miki waya mai tsada amma kina chatting da wani ya sai miki waya mai tsada kina shiga group na iskanci da shedanci ya sai miki waya mai tsada amma kina kulla alaka ta haramu da wannan waya da mai gidanki ya sai miki shi ma wannan wani babi ne aure ya mutu ba daya ba ba biyu ba akan waya a wannan zamani amma ba lokaci wata ranar zamu abu na gaba na biyu bayan amana a gurguje dole ne yake baiwar Allah ki kiyaye haƙƙin mijinki akan ki shine Allah yake hafizatul lilghaib bima hafiza Allah malaman tafsiri suka ce ma'anar wannan ayar هي المرأة التي تحفظ زوجها في فراشه ما تمي تسري مجنت اشنفدا kada ki yadda ki kawo wani shimfidar mijinki ba mai gidanki ba kada ki kai kanki shimfidar wani ba mijinki ba shine gashi nan lalaracin tahfazuhu fi firashihi yana da cikin ma'anar hafizatul lilghaib bima hafiza Allah فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اذا ما صالح هر mace mai tsare amana mai tsare mijinki akan mutuncin aure duk wanda ya sa sadaki ya aure ki hada wasalam kin zama ta saya mallake ki magana ki da hiranki da wani haram wani yaga adanki ba mai gidanki ba haram wani yaji muryarki ba mijinki ba haram murya ta fitina nake niki ba murya ta magana yanzu hatta waya akwai mai gidan da baya bari matarsa ta rinka daukan waya saboda fitinan niya ce za ta iya wasa in an bugo wayar ka karya murya tana wani karereya fitina ce kar ka bata wani ya ce wa matarsa in wannan wayar za ta yi ringin sau dubu karki yadda ki daga sau dubu ba na so inji kina magana da abokina amma akwai mazajen da ban sani ba ra'ayinsu ne kana buga mutum waya baka same shi ba kawai sai ka ji matarsa
baya na
wani daga jin wannan muryar baya na din shikenan zai kara bugowa ya saita daidai lokacin sai ku kama hira da shi saboda ba amana abokin miji nawa ne ya nemi matar abokinsa ai kawai murya zaki ta maza yana dagawa kina dagawa in ma kin je kin yi kiriki kin daga kake cewa he haka ake waye yau ku tabaya nan ki kaurara muryar ki ji muryar aji ba dadi aji kamar drum ake turawa ke kin ga ba fitina a ciki amma ni shawara ta inda mazaje za su yarda to kar ma a rinka barin mace tana daga wayoyi idan ana kira kawai ta aji sai dai in larura ce wannan kuma bayan da za a yi dan wata yarinyar ko wata matar wallahi daga jin muryar wani za ta bi shi a waye ne magana wane ne za ta ɗauki lambar privately za ta rinka kiransa dan akwai matan da suna neman abokanan mazajensu kun ga ku daina zazzare min ido kun sani ana yi ba wai ba ku sani ba kun san ana yi kun san ana yi dan namiji wallahi akan irin wannan abu abun tausayi ne akan matar shi duk matar da take da wannan yaudara din mijinta abun tausayi ne a hannunta sai yanda ta yi mishi da haka ku kiyaye sannan kuma a ƙarƙashin hasidatul lilghaibi da Allah ya ce malaman tafsiri suka ce hasidatun لأسرار الزوج ما كان قري ما سكي أي سر مجن سني كما يا ما سكي سر مجن مني رضو يدونا بكي عجراء قربي بين دالي كنا عجراء أنا شاك أتاوى يستكي بكي يميكي بيان الباش ينسى يا من تا يستكي بكي يسيميكي يا من لكي كذانا لكذا شيك نندم باكي بقاني كوكي كنا زوا كن ايبي أسير مجن تبكي ديا متى أديني بني شين أمانا ba a gaya wa kawa sirrin miji a yau musamman kawan wannan zamani ku kare kawancan ku a waje amma abin da ya shafi harkar miji na kike ke garki saki tambaya na bana fadan abin da ya shafi miji na ki bari in aure na ya mutu na zo mu yi zancen da ke amma yanzu kina tare da mai gidan ki kina diban asirin sa kina gaya wa kawayen ki wata tafin da ke daga gidan wallahi wata recording din ki za ta yi sai ta nemi lambar wayar mijin sai ta tura wata ta yi kuskure ta kira wani malami malami dan Allah na shiga uku malami ya gansa kaina malami ne yace me faru bai wa Allah malami ta ce mike yace ki bayani me faru ta ce wallahi na dauka miji na baya nan kawata ta zo muka miƙe kafa a falo nayi ta zagin sa wallahi malami na zage shi tas ta ce waye baban wanki ai barin mutunci ne dan isga kenan in kika samu wani ashe gogan naki yana nan a daki bai fita ba yana kokarin saka takalmin sa yaji ana zage sa sai ya zauna a gindin kofa yayi tagumi yana jira take ta gama zage shi kawar ta sai ta buga ta ita ma ta tsebo na nata mai gidan suka zage mazajin tas yaya aka yi wani abu ya faru yaro yana kuka za ta dauko masa ko fida ne ko bulmoti ko me kai maza ta ta bude labule za ta je ta ko sai ta ga mutum a zaure tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi baban ummi ashe kana gidan nan are ki ta kare yau ko kula da mai ba saboda me ta masa wankin babban bargo ta nukurku sai shi gaba daya ba zagin da bata masa ba bayan ta gama wannan tsiyar sannan kuma ta kira malami tana tambayar sa fatawa kin san malamai su iyaye ne ga mata sai mace ta je ta gama tsiyarta ta zo ta sai shagwabarta ta ce a bata shawara a bata aya da hadisi da za ta je ta liƙa wa mijin ita yanzu abin da ya dame ta ziyarar da kawan nan ta kawo mata zai zama mata sababin mutuwar aure tukuna ma in dai baki da asiri in dai baki da kulawa musamman ma waɗanda suke ake buga waya tana bada labarin gidanta a waya wallahi wasu recording suke yi wallahi wanda baki a tsammanin ta tana kiran ki za ta danna recording ki saki bakin ki gama surutun duniya ta yi recording ta aji wata rana kawai sai ta tura mai gidanki ko ki zagi kawar ki baki sani ba ana hira kina zagin wanci ashe ana recording baki sani ba saboda bakin ki kamar reza ne baki da tsari an daina yi a wannan zamanin an daina yi ko ta kawo miki kukan mai gidanta sai ki ce sun ai sai dai maza sai hakuri Allah dai ya sa waje kawai haka zaki yi ai sai dai maza sai dai hakuri kowa dai ya san halin da yake ciki eh Allah kadai ya san wato me ake cewa Allah ya san kadai ya san ko zancen kurma ne ko kodariyar kurma ko me ake cewa kina ta ciki na ciki mijin kina na kurkusanki amma ki haƙuri kan ki gaya wa kawa dan wata kawar za ta yada ki sai dai wanda za a nemi shawara ita ma ba komai ake bude mata ba da wanda suke zuwa su bude sirrin su a gaban sirrin mazajen su a gaban iyayen su wannan wazi dai ina gabe muku dadi wadan na ga wata tana ta tagumi tun da fara ta taguma haka take ranta biya biya na kurkushe ya baci to bari mu tsallake mu ci gaba da wani abu gaba eh ba dadi abu ba dadi saboda ana yi ku gyara muna muku wa'azi ne dan ku gyaru wasu mata suna magana a karatu suna cewa wai ai malam wallahi ya tsananta mana malam ya sa mu a gaba wallahi so nake ku gyaru dan na san Allah ya sanar da ni wahalhalu da mata suke a cikin gidan su na aure da haka sai muke ganin ya ya kamata mu yi musamman da sa'ida a inganta rayuwar auren nan shine a rinka gaya musu gaskiya su gyara so ake ku gyara kar ku aikata abin da za ku wahala yanzu ga matan nan masha Allah Allah yayi yawa da su Allah yayi albarkar mata a ko ina yanzu a duniya suna nan barkate da haka maza yanzu wulakanci suke yi wa mata sai wanda Allah ya kubutar wata ta bugo tana ta fada kaza kaza yanzu fa malam haka kawai yanzu ya mun kaza na kama hanya na fita na tafi na yi zuciya yanzu yau kusan wata na uku bai zo ba nace to me zai kawo shi bai kinga ba da kanki ba ai na mijin wannan zamani ai baya zuwa biko kadan ne da gaskiya suke zuwa biko wallahi ba sa zuwa na kira ba baba na ya kira shi ya ce bai da lokaci akwai wani babban yayan mu ya kira shi ya ce bai da lokaci nace haka zai zo ya ta gana miki azaba shawara ta ki har hada dumu karanki ki kama hanya ki tafi kawai yau da daddare ganki ce masa gani na dawo Allah ya baka hakuri shikenan a cigaba da tafiya ba ku so a ga muku gaskiya kai wannan garin na macina akwai ishi ruwa da yawa wallahi tunda na zo ruwa ne ke shan guda bangaren nan na kwaka ake shan ruwa da yawa iyaye na mata an karɓi shawarar nan koko ya za ta yi wannan matan na farko dai ba fa shi yake ta fita ba haka kawai wai ta yi zuciya irin matan nan da rai ya ɓaci wai ta haɗa kayan ta tafi mazan wannan zamanin ba a musu haka wallahi kina tafiya wata yasta ko wata mahaifiyarsa za ta kira ta ce in ka yi wa Allah kai ɗana ne cikakke kar ka bita Allah in kin gama an biki wata kila kina da ƙananan yara masu yawan fitsarin kwance da kashin kwance to dan wannan wahalar zai iya binki ya ce ki dawo gida amma ba wai dan tsabar kauna da soyayya ba dan haka duk abin da namiji zai miki ni a shawarata wallahi duk abin da za ku yi a ɗaki ku yi ku gama ai ne akwai wata matar da ta burge ni yace ki fita ki bar min gida tace wallahi ba in ta zani in fita wallahi ni da kai mutuwa ka raba wallahi gaji ba ana cikin bashin amma tace wallahi ba inda zani eh tace za ka yi fushi ne za ka yi soyayya ta a zuciyarka wallahi ba wanda yake wanke ta in ba Allah ba kuma na san kana so na duk wannan fushin da kake da fadan da kake wallahi na san kana kauna ta kawai sai ya dariya sai ya fita ta gama da shi to amma matsalar ku zuciya da ka duk wacce yace duk wacce mijin ta yace ta ciki ba ta ji bani gida ki tafi ki kar inda wannan sanar da ke ki ce Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya jaram dagam ina nan kuma za ka ci abinci lafiyayye yau kwarai kuwa daga baya zai zo ce jarababbiya na kore ta ta ki tafiya ki ce eh ba komai dai gidana ne yaushe zan bar gidana wata ta zo ta rike min ƴaƴana ta yi musu azaba na sha gaya muku ya ku iyaye mata musamman wacce ta tara ƴaƴa a gida wallahi kada ki yi garajen barin gidanki za ki da na sani duk wacce ta san tana da ƴan ƴaƴanta a gida wallahi kika ɗaga ƙafa kika bar ƴaƴanki za ki ciza yatsa yau malayan fa'un na damu kina tafiya za a zuga shi a bashi wata budurwa galleliya ya kawo ta ya ajiye ta fara gasa ƴaƴan naki tukunna ta mai da ƴaƴanki almajirai a gidan ubansu zama za ki ke haƙuri idan faɗan ya fi ƙarfinki ya iya gane cewa shi ya miki laifi ki mai da abun wasa ki ce dan Allah ni dai ka gyara kawai ni ka yafe min nayi laifi shikenan nayi laifi a wuce wurin amma dai ka gyara ai haka a wuce wurin maza suna son wannan na san cewa ba za ku ji daɗin wannan maganganu ba amma dai a yanayin da ake ciki yawan mutuwar aure ya mana yawa yawan kashe-kashen auren ya yi yawa yawan yaji ya yi yawa dan haka namijin wannan zamani da bai ɗauki mace wata ba sai kaɗan daga cikinsu sai an yi siyasa wajen zama da shi ana fatan kuna gane hasidatul lil ghaibi bima hafizallah malamai suka ce wa jami'u wajibatihi alaiha ita ce mai kiyaye dukkan ainihin wajibabbun abubuwa namiji da yake kanta tana kiyayewa duk a cikin ma'anar wannan aya malamai suka ce daga ciki akwai satrul uyub min sifatil mar'ati salihah oyi aibun miji yana daga cikin sifar mata ta kwarai na zai yiwa kina da mijinki yana da wata illa aja zaman aure tsakanin miji da mata Allah ne kadai ya san asirin da ke tsakani wani yace kaf ai mata sun gama da maza sun san asirin maza wani yace kaf lalle maza sun gama da mata sun san asirin mata aure duk mutumin da kika riga kika aure shi ko ya aure ki to kin gama da shi ya gama da ke kawai ki dai kai hakuri da juna ba wata tuke da zai miki ko ki mata ko ki ce kaza babu so dan Allah iyaye na mata ku duba darajar aure ku duba mutuncin aure, ku duba ladan aure, ku tsare aurenku, ku daina fita yaji da kashe aurenku babu gaira, babu dalili, kuma ku koye aibin mazajenku. Wannan abun gashi nan a cikin littafi na karanta shi, Satrul Uyub min Sifatil Mar'atil Muslima, boye aibu, boye illa, boye wata damuwa da matsala ta miji, yana cikin sifar mata kwarai mai zama ta rufe asirin mijinta. Wani wata kila bai da lafiya, ba cikakken namiji bane, hakuri ake da shi, ba sai kin nan ya dace a wurin kawaye ba, yana tafiya tsirara ana ganin sa, ki taimake shi ya nemi magani. Wani wata kila harkar da yake ta kasuwanci, ashe ba kudin sa bane, ba dukiyar sa bane, dabaru ne ake yi, kudin mutane ne ake, kuma ya rufa miki asiri a cikin haka din, kuma ya gaya miki mai ake, ki daina zuwa kina yaye masa asiri a gaban mutane. Wani ya dan mallaki abubuwa da baya so a sani, amma a matsayin ki na matarsa ya gaya miki, amma kin zo kina yadawa kina ta bayani a duniya, ba daidai bane, kusuri ne yake yar uwa ta mace. Satrul uyub min sifatil mar'atil muslima, wani kila mijinki mai yawan fushi ne, in ran sai ba ki yana zage-zage, to kar ki je kina fada wa iyayenki, dan zai yi bakin jini a wajen iyayenki. Ki dauka dabi'a sani, ki kokarin ya zaki gyara shi. Wallahi akwai namijin da zai ga a karan kansa mutumin kirki ne, salihi ne, amma in aka bata masa rai, ashar yake a gida, ashar fa, wallahi ashar yake, yake kutuntumawa fiye da yanda yake tsammani. To amma kin sani in ransa ne ya bashi yake, amma shi nan a waje ana ganin sa mutumin kirki ne, kirma mai asiri, take hakuri da shi, kamar yadda ke ma ya rufa miki asiri. In na ga dama yanzu zan taba dan illolin mata, illa kaza, illa kaza, illa kaza, illa kaza, wata illa ta tawa idan an ji, wallahi ba za ta zauna a gidan aure ba, amma mijinta ya rufa miki asiri, me yasa ke ba za ki rufa asirin mijinki ba? Satrul uyub min sifatil mar'atil as-saliha, boye aibu yana daga cikin sifar mata ta kwarai saliha, mata kirki kar arziki, ba wadda za ta zo tana bayyana komai da komai, ta banka da mijinta a kawaye, wata a WhatsApp fa take faɗan sirrin gidanta a WhatsApp, wallahi tallahi a WhatsApp, wani ma abun alaƙar su ne tsakanin ita da shi, wanda ubanta ko uwarta ma za ta ji kunyar ta faɗa, amma za ta gaya wa kawai. Ku gyara, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Wasu malamai sun fassara wannan aya na fadin Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah, suka ce ai allati la yakshifna asrar azwajihinna, Allah yana nufin matan kirki su ne wanda ba sa yaye sirrin mazajensu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min asharri an-nasi inda Allah yawm al-qiyama, mafi sharri a cikin mutane ranar tashi al-qiyama, ar-rajul yufdi ila imra'ati wa tufdi ilay, mutumin da zai kusanci matarsa su yi alaka da juna, ita ma haka, thumma yanshuru ahaduhum sirra sahibi, sai ɗayan su zai yaɗa sirrin ɗan uwansa, hadisi hasan. Wannan su ne mafiya sharri a cikin mutane, wanda za ta keɓanta da miji ta je ta ɗebi sirrin mijinta ta yaɗa, wanda za ta keɓanta da wanda zai keɓanta da matarsa ya je ya ɗebi sirrin matarsa ya yaɗa, shi ma zai fi ne. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya umarci ɗansa Isma'ila ya sake matarsa ya sallame ta daga gida saboda ba ta da sirri. Me ya faru? Ya kawo musu ziyara ne shekaru aru aru, ya tarar Annabi Isma'il baya, ya tambayi matan asirin gidan, ya tambaye ta me halin da suke ciki. Matan nan a shekaru sai ta bude ta banka da komai, ai muna cikin yunwa, ai muna cikin talauci, ai muna cikin bukata, ai muna cikin kaza, ai ba mu da kaza, yanzu ma ya tafi kaza ne. Yana gamawa da yaji abin da ta faɗa, sai ce idan mai gidanki ya zo, ki ce masa ya canja kofar gidansa, ya mata yare na dattawa na Annabawa. Annabi Isma'il yana dawa, ta ce ai yau an yi baƙo, sai ya ce mata me ya ce miki, sai ta ce ai da na bashi labarin halin da muke ciki, sai ya ce a gaya maka ka canja kofar gidanka, sai ya ce da ita to shikenan ta faru ta kare yau. Zaka abi Ibrahima, wannan mutumin babana ne Annabi Ibrahim, ya umarce ni in sake ki in sallame ki, ke ce kofar gidan, ya ce in sallame ki, don haka tattara kayanki ki tafi gidan iyayenki, na sake ki. Babana ne Annabi ne, kuma umarnin Annabi umarnin Allah ne, ku duba annabin Allah ya sa a sake mace saboda rashin kiyaye sirri, don haka ku kiyaye sirrin mazajenku. ce ba namiji ba ko saurayi da yake zuwa yake neman ki ka tabbatar zaki aure shi to rufe mai asirin sa kun fahimci bayanin da na muku ba mu fara karatun nan da wuri ba gashi nan abubuwan suna da yawa sai dai ku hakuri sai wani lokaci duk da na ga yau gaba ɗaya ran kwabace yake abin kamar mai muku dadi ba to Allah ya ba ku hakuri Allah ya kwantar muku da hankali dama an ce matan macina sai dai hakuri macinan ne za a yi sai maka amma dai na gaya muku gaskiya ina fatan za ku zaɓa kuma za ku yi aiki da shi wacce ta ɗauki nasiha da na mata in Allah ya sa ta za ta zama number one a gidanta wanda take ta ɗauka kuma ta bar min kaya na zan tafi da shi har Kano insha Allah ba zai zama min nauyi ba insha Allah abin da na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓar harshe ina fatan Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya sa albarka wannan ita ce tsaraba ta ga matan macina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.